Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an gune lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 5 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafiye da su ga kanin labaran duniya.
Masu zanga-zanga sun fito a garuruwa da dama jiya Laraba don kiran da a kammala kirga kur'un zaben shugaban kasa da yanke wasu rukuni ‘yan kaɗan masu goyon bayan shugaba Trump suka taru a wajen cibiyar kidaya kur'u da ke jihohin Michigan da Arizona. Karan farko tun lokacin da annobar cutar coronavirus ta isa Amurka, sai ta tabbatar da samun mutum 100,000 dauke da COVID-19 jiya Laraba. Masu shigar da gara a Brazil na tuhumar ɗan shugaba Jair Bolsonaro, Flavio da cin hanci da rashawa a lokacin da yake dan majalisar dokokin jiha.
Kanin labaran duniyar kenan. To a nan Amurka har yanzu ana ci gaba da ja'in ja tsakanin shugaba Donald Trump da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden, kan wanda ake ganin zai lashe zaben shugaban kasar da aka yi. Yayin da hankulan 'yan takarar biyu suka karkata a kan Pennsylvania, jiha mai yawan kuri'un da kowannensu ke bukata, wacce ita ma bata kammala kidaya kuri'unta ba. To a Najeriya kuwa, kungiyoyin matasan arewacin kasar ne ke kace na ce dangane da taron da gwamnonin jihohin yankin suka yi, wanda ya tattauna yadda za a shawo kan matsalolin da kafafen sada zumunta na zamani ke haifarwa.
Muhimmin abu da ya kamata a ce sun zauna mitin a kansa shi ne maganar matsalar kashe-kashe da ake fama da shi a arewacin Najeriya.
Kasancewa ma wannan zaman wanda a da ba sa irin wannan zama a ce an samu zama irin wannan shi kan shi ci gaba ne.
To muna tafi da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka shirin lafiya uwar jiki shi ma na nan tafi wanda Aisha Tsul za ta gabatar. Sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum. Masu zanga-zanga sun fito a garuruwa da dama jiya Laraba don kiran da a kammala kirga kur'un zaben shugaban kasa, yayin da wasu rukuni 'yan kaɗan masu goyon bayan shugaba Trump suka taru a wajen cibiyoyin kidaya kur'un da ke jihohin Michigan da Arizona. Haka kuma masu zanga-zanga sun yi tattaki a biranen Chicago, Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis da kuma San Diego. Baya ga kiran a kirga kur'un, masu zanga-zangar sun kuma nuna yadda ake nuna rashin daidaiton jinsi da shi ne ya haddasa zanga-zanga a duk faɗin Amurka a wannan shekarar. Magoya bayan shugaban ƙasa Donald Trump sun je wurin kidayar kuri'un a garin Detroit na jihar Michigan, suna neman a dakata da kidayar da ake yi. Waɗanda suka yi nasu gangamin daga baya a garin Phoenix na jihar Arizona suna rera cewa a dakata da sata. Zanga-zanga iri-iri na faruwa ne sanadiyar ci gaba da rashin sanin tabbas game da zaben da aka yi ta ranar Talata, da kuma ikirarin da shugaban ƙasa ya yi ba tare da gabatar da hujja ba cewa an yi magudin zaɓe, yayin da kuma 'yan Republican suka shigar da ƙararraki da yawa game da zaben. A karan farko tun lokacin da annobar cutar coronavirus ta isa Amurka, ƙasar ta tabbatar da samun mutum 100,000 ɗauke da COVID-19 jiya Laraba, a cewar mujallar Atlantic da take aikin bin diddigin masu COVID-19. Ƙasar na fama da sake tsanani da coronavirus ke yi, musamman a sassan jihohin tsakiyar yammacin Amurka da ake walakabi da Great Plains, wanda ya ratsa manyan ɓangarori na tsakiya da kuma yammacin Amurka. Shirin da yake binciko waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kuma ce an kwantar da mutum sama da 50,000 a asibiti a sassan Amurka a kwana na biyu a jere a ranar Laraba. Haka kuma annoban na yaɗuwa a duk faɗin nahiyar Turai a karo na biyu. A ƙasar Italiya, Prime Minister Giuseppe Conte ya gabatar da sabon tsari mai matakai uku wanda zai saka takunkumi iri-iri na kulle don hana sake yaɗuwar COVID-19 a ƙasar. Tsarin ya raba yankuna 20 na Italiya zuwa yankuna masu launuka uku: ja, ruwan ɗorawa da kuma ɗorawa, ta yadda launin ja ke nuna yankunan da aka takaita zirga-zirga da kuma launin rawaya da shi ne aka sassauta. Masu shigar da ƙara a Brazil na tuhumar ɗan shugaba Jair Bolsonaro, Flavio, da cin hanci da rashawa a lokacin da yake ɗan majalisar dokokin jiha. Masu shigar da ƙara a jihar Rio de Janeiro sun zargi Flavio Bolsonaro da yin almubazzaranci, halasta kuɗin haram da kuma gudanar da wata ƙungiyar masu aikata laifuka daga 2007 zuwa 2018 lokacin da ake zargin ya ɗauki kuɗin daga albashin ma'aikatansa a lokacin da yake ɗan majalisar jiha mai wakiltar Rio de Janeiro.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe, to za mu fara ne da batun siyasar Amurka. inda yayin da ake ci gaba da kidaye buri'a wasu karashin jihohi a zaben shugaban kasa da aka yi shugaba Donald Trump da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden na ci gaba da ja'inja a kokarin da kowannen suke yi na ganin ya lashe Pennsylvania jiya da ta zamanto muhimmiya a zaben shugaban Amurka a wannan karan kuma ɗaya daga cikin jihohi na ƙarshe da har yanzu ba su kammala kidaye buri'unsu ba saboda tilin kurkun da aka samu ta gidan waya sanadiyar annobar coronavirus ka fassara rahoton Asia Sarai shugaba Donald Trump da dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden duk sun saka burinsu akan jihar Pennsylvania wacce ke da kuri'a 20 a kwalejin da ke zaben shugaban kasa a ƙarshe to amma saboda aikin kidaye kurkun da aka kada ta gidan waya na daukar lokaci hakan na nufin mai yiwuwa har sai zuwa ƙarshen makon nan kafin a san wanda ya lashe wannan jiha lamarin da ya sa waɗanda suka kada kuri'a cikin yanayi na zakuwa Marion Larry na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaɓe a jihar ta Pennsylvania. Ta ce, "Iya jiran tsammanin da nake ya dame ni, zakuwata ta ƙaru, amma na kan ji daɗi idan na duba cewa waɗannan jihohi ciki har da Pennsylvania sun dukufa wajen ganin sun kidaye kuri'un don tabbatar da cewa an yi hakan ba tare da kuskure ba." Mafi akasarin masu goyon bayan Trump a jihar Pennsylvania a yankunan karkara suke. A tsakanin biranen Philadelphia da Pittsburgh kuma da yawa daga cikin su sun yi na'am da yadda ya saita tattalin arzikin Amurka gabanin barkewar annobar COVID-19. Kathleen De La Honte na ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Cikin shekara hudu da ya kwashe a kan mulki na fi samun walwala fiye da yadda na samu a shekarun baya saboda haka ina mai farin ciki. To sai dai ita Pennsylvania ba ta shiga cikin jerin jihohin da 'yan takara kan yi kare jini burjini ba. Asali ma nasarar lashe jihar da shugaba Donald Trump ne a zaben 2016. Ita ce ta farko da wani ɗan Republican ya samu tun bayan shekarun 1980. David Campbell, farfesa ne a fannin kimiyyar siyasa a jami'ar Notre Dame da ke jihar Indiana a nan Amurka. Ga abin da yake cewa a wata hira da aka yi da shi ta Skype. Ya ce wannan jihar ce da ke da ɗumbin ma'aikata a baya jam'iyyar Democrat ce take da kwakwaran goyon baya amma kuma siyasar Amurka ta sauya hakan domin jam'iyyar Republican ta fi yiwuwar ta samu goyon bayan ma'aikatan jihar. To yayin da shugaba Trump ke neman a dakatar da kidaye kuri'u bayan da aka kammala zaben birnin Philadelphia da ke jihar ta Pennsylvania na fuskantar zanga-zangar neman a kidaye kowace kuri'a. Inda mafi aksarin masu gangamin suke goyon bayan Biden. Wannan mata da ake kira Leah na ɗaya daga cikin masu goyon bayan tsohon mataimakin shugaban Amurka. Muna so Donald Trump ya fice daga fadar gwamnati ta White House. Ba zan yi wani ɓoye-ɓoye ba, ba zan yi ƙarya ba. To sai dai duk da wannan kairuwar rana da ake yi, mai yiwuwa sakamakon zaben na jihar Pennsylvania ba zai kammala ba sai nan da wasu kwanaki da dama masu zuwa. Shugaba Donald Trump da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden duk sun saka burinsu akan jihar Pennsylvania wacce ke da kuri'a 20 a kwalejin da ke zaben shugaban kasa a ƙarshe. To amma saboda aikin kidaye kuri'un da aka kada ta gidan waya na daukar lokaci hakan na nufin mai yiwuwa har sai zuwa ƙarshen makon nan kafin a san wanda ya lashe wannan jiha lamarin da ya sa waɗanda suka kada kuri'a cikin yanayi na zakuwa. Marion Larry na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaɓe a jihar ta Pennsylvania. Ta ce, "Iya jiran tsammanin da nake ya dame ni, zakuwata ta ƙaru, amma na kan ji daɗi idan na duba cewa waɗannan jihohi ciki har da Pennsylvania sun dukufa wajen ganin sun kidaye kuri'un don tabbatar da cewa an yi hakan ba tare da kuskure ba." Mafi akasarin masu goyon bayan Trump a jihar Pennsylvania a yankunan karkara suke. A tsakanin biranen Philadelphia da Pittsburgh kuma da yawa daga cikin su sun yi na'am da yadda ya saita tattalin arzikin Amurka gabanin barkewar annobar COVID-19. Kathleen De La Honte na ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Cikin shekara hudu da ya kwashe a kan mulki na fi samun walwala fiye da yadda na samu a shekarun baya saboda haka ina mai farin ciki. To sai dai ita Pennsylvania ba ta shiga cikin jerin jihohin da 'yan takara kan yi kare jini burjini ba. Asali ma nasarar lashe jihar da shugaba Donald Trump ne a zaben 2016. Ita ce ta farko da wani ɗan Republican ya samu tun bayan shekarun 1980. David Campbell, farfesa ne a fannin kimiyyar siyasa a Jami'ar Notre Dame dake jihar Indiana a nan Amurka. Ga abin da yake cewa a wata hira da aka yi da shi ta Skype. Yace wannan jihar ce dake da ɗimbin ma'aikata. A baya jam'iyyar Democrat ce take da kokarin goyon baya, amma kuma siyasar Amurka ta sauya hakan. Domin jam'iyyar Republican ta fi yi wata samu goyon bayan ma'aikatan jihar. Yayin da shugaban Trump ke neman a dakatar da ƙidaya ƙuri'u bayan da aka kammala zaben, birnin Philadelphia da ke jihar ta Pennsylvania na fuskantar zanga-zangar neman a ƙidaya kowace ƙuri'a, inda mafi aksarin masu gangamin suke goyon bayan Biden. Wannan mata da ake kira Leah na ɗaya daga cikin masu goyon bayan tsohon mataimakin shugaban Amurka. Muna so Donald Trump ya fice daga fadar gwamnati ta White House. Ba zan yi wani ɓoye-ɓoye ba, ba zan yi ƙarya ba. To sai dai duk da wannan kairuwar rana da ake yi, mai yiwuwa sakamakon zaben na jihar Pennsylvania ba zai kammala ba sai nan da wasu kwanaki da dama masu zuwa. Fassarar rahoton Asia Sarai kenan, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Yayin wata ziyara da ya kai Isra'ila, ministan harkokin wajen kasar Malawi ya sanar cewa kasarsa za ta bude ofishin jakadancinta a birnin Kudus. Wannan yankurin na nuna wani gagarumin mataki mai muhimmanci, in ji ministan Nsuhowe Mkaka a cikin wata sanarwa ta bidiyo a ranar Talata. Zai sa Malawi ta zama ƙasar Afirka ta farko a cikin shekaru da yawa da ta bude ofishin jakadancinta a Kudus, birni mai tsarki ga addinin Yahudu, Kirista da kuma Musulmi. Malawi tana ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka kaɗan da suka ci gaba da huɗar diflomasiya tare da Isra'ila tun lokacin da ƙasar da ke Afirka ta tsakiya ta sami 'yancin kai a 1964, a cewar jaridar Jerusalem Post. Ta rawaito cewa ƙasashe 16, ciki har da Ivory Coast, Kenya da kuma Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, sun rufe ofishin jakadancinsu a birnin Kudus biyo bayan yakin gabas ta tsakiya na 1973. Waɗanda daga baya suka bude ofishin jakadancinsu sun yi haka ne a birnin Tel Aviv, cibiyar hada-hadar kasuwancin Isra'ila. Idan masu tattaunawar sulhu tsakanin ƙungiyar Taliban da Amurka sun yi tsammanin Taliban ta rage tashin hankali a Afghanistan, to wani sabon rahoto daga wata babbar ƙungiyar sa ido ta gwamnati wani abin tayar da hankali ne. A ƙesa dai har-haren da makiya suke kaiwa kullum a Afghanistan ya yi sama da kashi 50 cikin 100 daga watan Yuli zuwa 30 ga watan Satumba wannan shekara, idan aka kwatanta da na daga tsakanin 1 ga watan Afrilu zuwa 30 ga watan Yuni, a cewar babban sufeto janar na sake gina Afghanistan da aka fi sani da SIGAR. Sojojin Amurka da Afghanistan, wato USOA, sun nuna gaba ɗaya har-haren da abokan gaba suka kai a wannan rubi'i na shekara a matsayin sama da wanda aka saba gani. Mayakan da suke adawa da gwamnati sun ɗauki aƙalla kashi 83 cikin 100 na rayukan fararen hula a wannan rubi'i, a cewar rahoton SIGAR da aka fitar yau Alhamis. Kasuwannin hannayen jarin duniya sun cira jiya Laraba, yayin da jihohin Amurka da dama suke ci gaba da ƙidaya ƙuri'u don tantance zaben shugaban ƙasa. A Amurka, manyan kasuwannin hannayen jari, ciki har da Dow Jones Industrial Average da kuma S&P 500, sun cira da kusan kashi 2 cikin 100 a hada-hadar da aka yi da tsakiyar rana. Kasuwannin hannayen jarin Turai sun rufe jiya Laraba tare da yin sama sosai, su ma kasuwannin Asiya sun samu riba sosai jiya Laraba, yayin da masu saka jari suka ɗan daina kula tasirin zaben shugaban ƙasa Amurka da ba a warware ba. Rashin tabbas na siyasa na iya shafar kasuwannin Amurka a duka da hadar tsahon sati. Fafatawar da ke tsakanin shugaba mai ci na jam'iyyar Republican Donald Trump da kuma abokin karawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ta kasance ba a warware ba bayan zaɓen ranar Talata, inda ake ci gaba da tattara sakamako a wasu manyan jihohi da ake fafatawa.
Madalla. To a Najeriya kuwa, ƙungiyoyin matasan arewacin ƙasar ne ke ta kace na ce dangane da taron da gwamnonin jihohin yankin suka yi, wanda ya tattauna yadda za a shawo kan matsalolin da kafafen sada zumunta ke haifarwa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikra'i ko mana daga Kaduna.
Mayar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya da ta kira wani taro a garin Kaduna ta ce babbar matsalar arewacin Najeriya dai ita ce maganar tsaro, kuma shugabannin arewan da suka yi wannan taro ba su tattauna wannan magana ba. Alhaji Nastura Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin kuma shi yayi jawabi a madadin ƴaƴan wannan kungiya
akwai abubuwan da muka yaddada abin da suka zo da shi kamar misalin cewa a bawa sarakuna dama a cikin harkar shugabanci a ƙasa da kuma kafa wasu kwamitoci guda biyu da suka yi domin tuntuba da kuma magana da suka yi kan cewa ita wannan dandalin sada zumunci na social media yana da matsaloli to amma mu a gurin mu sai muka ga ba haka yake kamata su yi ba muhimmin abu da ya kamata a ce sun zauna mitin a kansa shine maganar matsalar kashe-kashe da ake fama da shi a arewacin Najeriya da yadda rashin haduwar kan su gwamnonin gwamnan Katsina yana nasa daban na Kaduna nasa daban na Zamfara nasa daban na Sokoto nasa daban idan wannan ya matsa wa yanta addan sai su tattara sai su koma wannan jihar amma da din a ce suna da wani hadaka ta yanda suke tafiyar da harkar tsaron na din su a ce a irin halaccin da mutanen arewa suka yi nuna wa gwamnati su kasa fitowa su kaurafi akan abinda aka wa ɗan uwansu mutanen arewa da suke zaune a kudancin Najeriya kashe su da aka yi da kona musu dukiyoyi su fito ƙararsi magana amma suka dinga kwane-kwane kowa suke tsoro
sai dai wata kungiyar ta matasa a arewacin Najeriya mai suna Think Right Forum ta ce ba lalle ne shugabanni su tattauna kowane batu a lokaci guda ba inji shugaban kungiyar Kwamarar Sagir Baba Nationalist
mun yaba da irin zama da gwamnonin arewa suka yi da sarakuna da kuma irin abubuwan da suka fitar a matsayin sakamakon bayan taro duk da wasu na kallon cewa basu yi magana sosai akan magana harkan matsalolin tsaro domin suna ganin cewa wannan matsalan shi yafi dama al'umma arewa amma idan an lura cewa a kafatan sada zumunta da zaman dalibai a gida ina bada gudunmuwa wurin matsalan ta da zauna tsaye da tada ta zo ma kuma shine fi tasiri ma a abin da ake gani na wannan zanga-zanga da ya faru na ƴan sas da wasu rigingimu iri-iri kasancewa ma wannan zaman wanda a da ba sa irin wannan zama a ce an samu zama irin wannan shi kanshi ci gaba ne daman baiwa dauki abu lokaci guda a dauki matsaloli gaba ɗaya a gama
shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya Ashir Sharif ya ce ba wai watsi ne gamayyar ta yi da dukkanin abubuwan da shugabannin arewacin Najeriya suka tattauna ba
sun yi wani kokari kamar abu guda biyu da suka yi magana cewa sarakuna a sasu a cikin magana shugabanci da magana cewa a daidaita tsakanin kungiyar malaman makaranta yin jami'o'i da gwamnati tare da dalibai su kuma makaranta abin kirki ne wannan sannan ukun su cewa za su dinga yin wannan taron akai-akai ai abin kirki ne amma abin da muke nuna shine an samu kuma wani gidi a cikin abin da ya kamata su mai da hankali akan sa ba shi su mai da hankali ba shi yasa muka yi musu addu'a Allah ubangiji ya sa su gane su dawo su tsaya tare da al'umma su ba ta jagorancin da ya kamata su nuna mata gata da kulawa da ya kamata su nuna mata
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna
madalla a gaida Isa To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5 baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kan ga Aisha Tasile da shirin lafiya uwar jiki
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aisha Tasile dauke da shirin amin suma amin Idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki makon da ya gabata mun kawo mu babban director a hukumar kula da cuta mai kare garkuwar jiki wato HIV AIDS naka Dr. Gambo Aliyu inda yake yi wa wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya bayani akan ayyukan da hukumar ta sa a gaba musamman ma a yanzu da Najeriya take da masu cutar mai kare garkuwar jiki wato HIV AIDS mutum miliyan 1,800 sai lokaci ya cin mana ga Dr. Gambo Aliyu DG na NACA a Najeriya
na biyu gwamnatin Najeriya tana sawa na uku sune gwamnatocin jihohi tsakani da Allah mafi yawancin marasa lafiyan nan da mafi yawancin asibitoci da mafi yawancin masu aiki a waɗannan asibitocin don taimaka marasa lafiya duka na gwamnatocin jihohi ne sannan kuma a yanda tsari yake a yanzu gwamnatocin jihohi suna cin gashin kansu ne harkar lafiya su suke daukan dawainiyar marasa lafiyan su kar bayan cuta mai kare garkuwar jiki ba za su zama daban-daban ba ba zai yiwu a ce gwamnatin tarayya ita za ta fidda kuɗi kullun tana sayen magani ga marasa lafiya na duka ga baki da kasan ba bayan kuma mu tallafin nan da ake kawowa a jihohi ake zuwa a kashe yanzu gwamnatin America take kawo kuɗi da Global Fund gidauniyar Global Fund take kawo kuɗi da kansu suke zuwa su kashe kuɗin a jihohi da kansu baba mu suke yi to tunda baba mu suke yi ba mu dawainiyar da ake so mu nuna shine mu nuna yanda za mu dauki dawainiyar mutanen kasa to mun nuna gashi kuma mun saka kuɗi a ciki sannan kuma muna yi gwamnatocin jihohi sun mana alƙawari wasu su sun cika kadan da yawa daga cikin su har yanzu ba su cika ba za mu koma wurin su mu roke su a wajibi ne su zama gwamnatocin jihohi su ne suke jagora wajen yaki da wannan cuta ta yanda suke za su sa kudin su ta yanda kudin tallafi in yazo zai je wurin su a su masu kashe kudin yanzu a jihohin su za su yi aiki tare da su su saka kudin tallafi cikin asusun da aka ware domin jiha da kuma ita ma jiha ta saka kudin ta sannan a dinga bawa mutanen su magunguna ya zama na cewa lokacin da tallafin da ake da shi babba daga kasashen turawa zai janye gwamnatocin jihohi suna kan hanyar iya bawa mutanen su magani ba za mu daina taimakon su ba gidauniyar za ta fitar da yanda za mu bada magani ta yanda koda turawa sun fita maganin za a samu na yanda za a ba mutanen su amma ma'aikata daukan dawainiyar ma'aikata daukan dawainiyar gwaje-gwaje daukan dawainiyar yawo da maganin da kai shi inda ya kamata daukan dawainiyar yiwo mutane gwaji musamman mata masu ciki da sauran al'ummomi waɗanda suke hadarin kamuwa da wannan cuta ya kamata a ce gwamnatin jihohi sun dauka to a yanzu ba mu saka wa'adi ba amma mu muna tsammanin da wahala a wuce shekara uku daga yanzu shi yasa muke wa kan mutane din wannan akwai kasashe duk kasashen da ake bada wannan tallafi kusan kashi 72 a cikin wannan shekarar ne suke isa tsani ko suke isa inda ake so su je ma'ana sun kammala a shawo kan cutan yanda ba ta bazuwa a cikin jama'a kasashe 72 cikin 100 Najeriya muna ɗaya daga cikin muna cikin kashi 32 28 wanda ba su iya sun kai wannan gacin ba ba dan komai ba saboda yawan da muke da shi da yawan marasa lafiyan da muke da su da kuma cewa har yanzu a cikin al'umma mu akwai mutanen da suke kin a gwada su domin a sani ko suna da akwai ko ba su da shi shi yasa muke ba wa mutane karfin gwiwa su gwada da kansu in sun gani suna da akwai mu in yaso sai mu shigo ciki to muna sa ran daga nan zuwa shekara uku mai zuwa in Allah ya yarda za mu kai wannan gashin to bayan ku an kai wannan gashin babban abin da muke ganin zai faru shine za su kokarin janyewa domin mu mu dauki dawainiyar mutanen mu na daya dai akwai gidauniya ta tallafa wa wannan cuta wanda in Allah da kafin karshen shekarar nan za ta kasance an kaddamar da ita in an kaddamar da ita muna sa ran za ta dauke kashi kusan 25 cikin 100 na bukatu da ake da shi musamman ta hanyar magani musamman ta hanyar kai maganin inda ya kamata a kai da sauransu da lokaci kuma muna sa ran gwamnatocin jihohi za su dinga sa kaso daga cikin kasafin kudin su domin maganin wannan cuta ko kuma domin sayan magani ko sayan abubuwan gwaje-gwaje to idan suka sa kudin da suka yi alƙawarin za su sa domin sun yi alƙawari a baya idan suka cika wannan alƙawari wannan zai dauke mu mu kai kusan kashi 50 cikin 100 ba lokacin da ya kamata muka kai kashi 50 cikin 100 gwamnatin da tallafin da gwamnatin tarayya ke bayarwa shi kuma zai kara mana kashi 10 ko kashi 15 cikin 100 kaga wannan ya kai mu kusan kashi 65 zuwa kashi 70 gidauniyar Global Fund ba ma jin cewa ita za ta tafi nan da shekara uku muna ganin ita za ta ci gaba da zama amma kuma ba mu san ita ina ne za ta janye nata ba muna sa rai daga yanzu daga lokacin da muka cimma wannan mizanin kashi 65 cikin 100 ita gidauniyar Global Fund za ta ba mu tallafi wanda zai sa mu cike gibin kashi 35 tsarin da muke da shi yanzu kenan ko muna so kafin shekara uku yanzu masu zuwa ya zama na cewa wannan tsari ya tafi kamar yadda muke kokari mu ga ya tabbata
na yi kura ya balle ki tojin duniya waɗanda ba su dare ko sabiya irin waɗanda ba rani ko damuna ban dauke bayyana ni ba kuka ɗaya
Gambo Aliyu Gumel fada mana menene sunan wannan ita na'ura da mutum misali in yana jin kunya ko yana da cutar nan ko ba shi da ita zai gwada kansa a gida. Mi sunansa saboda mutane su iya nema, don yawanci da an kawo mutane ba sa so duniya ta san suna da ciwon ne.
Yanzu dai ga ta ina rike da ita, kana kallanta wannan jaka ce, kuma a jakar kaga an da aka rubuta da harshen Nasara, Oraquick HIV self test. Abin da ake nufi wannan shine ma'auni wanda kake sawa a bakinka ka gwada matsayinka game da cuta mai kare garkuwar jiki cikin dan lokaci kankani. Idan ka sayi wannan ma'auni ko ka neme shi kantunan magunguna za ka same shi. Idan baka same shi ba za ka iya kiran ma'aikatar mu akan lamba 6222 za a iya taimakon ka ga inda za ka je ka samu. Idan kuma ka samu ka saya ka gwada za ka iya kiran mu kuma mu taimake ka. Ka sani cewa lallai gwajin yayi daidai, baka da shi ko gwajin yayi daidai kana da shi ko kuma an samu tangar a ciki.
Da zarar mutum ya gano cewa yana da wannan ciwon, wani mataki ya kamata ya dauka?
Da zarar mutum ya gane yana da wannan ciwon, matakin da ya kamata ya dauka shine idan yana so ya taimake shi daga nan zai iya kira mu ya gaya mana inda yake. Idan ya gaya mana inda yake za mu gaya masa wurin da ya kamata ya je domin shan magani. Idan kuma akwai wuraren shan magani a kusa da shi wanda yake ganin ba sai tare da taimakon mu ba zai iya garzayawa ya je kai kansa a bashi magani, to abin da ya kamata yake nan.
Zuwa yanzu mutane nawa ne suke da cutar sida a Najeriya?
Muna tsammani a cikin kiyasin mu sun kai miliyan 1,800,000.
Shin su waɗannan mutanen karuwa suka yi in an kwatanta da al'umman baya ko kuma raguwa aka samu?
To za a iya cewa raguwa aka samu bisa wasu dalilai. Dalilan shine alƙaluman da ake amfani da su a baya shekara biyu da suka wuce mun gane suna ba mu kirgado ko kwatankwaci ko ma'auni wanda yake na aunawa da yawa. Ma'ana yanda muke ganin tunanin mu a da, yanda muke tunanin cewa mutane suna da guda kusan miliyan 3 da wani abu suna da kwayan cutan a Najeriya, ba haka bane ba. Gwajin da muka yi na shekara biyu da suka wuce wanda ni na cikin wanda suka yi kusan mani na shugabanci wannan abin a kasan nan ya nuna cewa ba haka bane ba. Mutanen da suke adadin mutanen da suke da shi a kasan nan bai kai miliyan 2 ba.
To abin da zamu iya dauka kenan a wannan makon, muna fata an amfana. Ka kasance da mu mako na gaba. Halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da ma Julie Gresham da ta hada mana shirin, ni ce Aisha Tusile. Ku kasance cikin koshin lafiya.
Madan la a gaida Aisha Tusile, yanzu kuma sai sakon da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Yace salamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama in kira ga mai girma gwamnatin jihar Yobe, wato Alhaji Mai Malabuni, da sassauta dokar hana zirga-zirgar keke ko kuma a daidaita sahu duba da yadda jihar ta samu zaman lafiya. Sai sakon Shehu Adamu Rijau, yace VOA Hausa, ku bani dama na faɗa wa gwamnatin Najeriya ya kamata ta ƙara ƙaimi akan matsalar tsaro da ke ƙara ƙamari a ƙasar tamu, domin abun fa na neman ya gagaru kundila. Allah ya kyauta kuma ya kama na mafita a nema, da ya kamata su yi ƙoƙari wajen kafa kwamiti da zai tattara irin asarar dukiyoyin da ƴan arewa suka yi a yankin kudancin ƙasar mu Najeriya, domin miƙawa gwamnatin tarayya ta tallafa musu domin su rage musu asara da suka yi na miliyoyin nira. Daga ƙarshe muna kira ga gwamnonin yankin kudu da ya kamata su dauki matakin kare ƙara afkuwar haka a gaba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta, yace hukuncin shekara 7 da taron miliyan 1 da wata kota a Kano ta yanke wani mutum bisa samun sa da laifin safarar bil'adama. Abin yayi daidai kuma hakan wani abin a yaba ne, domin kuwa an tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Kamar sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Babulaje sai ni gabatarwa sai kuma Juri Ladies Gresham da ta hada shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu hadu a shirin namu na jira idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.